Tun lokacin da Najeriya ta kasance ƙasa ƴantatta, ta shaidi jagoranci daga shugabanni daban-daban, kama daga na mulkin soji har zuwa na farar hula. Sai dai har yanzu ta kasa fita daga matsalolin rayuwa waɗanda ke yi wa ‘yan ƙasa tarnaƙi. Wasu ‘yan ƙasar na ɗora alhakin kasancewar ƙasar cikin wannan yanayi ga shugabanci da take samu, kuma hakan baya rasa nasaba ga yadda suke ganin akwai buƙatar malaman addini su kusanci sabbin shugabanni da za su karɓi ragamar mulki da shawarwari, ko da wannan karon za a samu fita ko kuma rage matsalolin da ƙasar ke fuskanta. Profesa Mansur Ibrahim Sokoto, malamin addinin Musulunci ne a Najeriya, da ke cikin masu wannan ra'ayin.
Duk halin da muka tsinci kanmu a ciki mawuyaci, kai duk wata matsala da ka san tana damun al'umman Najeriya, duk da rikici-rikicin da ke tsakaninmu na ƙabilanci da na addini da sauransu, ba su rasa alaƙa da shugabanci. Saboda haka mun dade muna neman mu samu shugabanni waɗanda za su saurari nasiha mu fara musu gaskiya. Kowa da abin da ya samu ka ba, amma in ka ce malamai magadan annabawa, abin da ya kamata duk lokacin da suka haɗu da masu mulki suna tunanin ne menene za mu haɗa kai domin a samar da maslaha, a samar da mafita.
A hujjar mabiya addinin Kirista ma, koyarwar addinin ta buƙaci shugabanni da su nemi samun hikimar gudanar da mulki daga wurin Allah, kuma hakan ne kadai zai sa su samu nasarar shugabanci. Rabran Yakubu Oro, malamin addinin Kirista ne a Najeriya.
Shi yasa ko a cikin littafi mai tsarki, lokacin da Ubangiji Allah ya buƙaci shi Annabi Suleiman so da cewa ya roki abin da yake so a cikin wannan rayuwa zai bashi. Sarki Suleiman bai roki arziki ba, bai roki wadata ba, amma ya roki ainihin hikima na gudanarwa ne. Ubangiji Allah kuma da kansa ya bashi hikima. Haka shugabanninmu yau idan za su nemi hikima daga wurin Allah, to hakikanin gaskiya za su samu nasara, sannan su yi gudanar da mulkinsu ba tare da wata matsala ba, har a iya ceto wannan ƙasa daga cikin yanayi na tabarbarewa da ake ciki a halin yanzu.
So da yawa 'yan siyasa waɗanda suka bayar da gudunmawa wajen ɗora gwamnati akan mulki kan yi wa masu mulki kane-kane wajen rabon muƙamai. Shi ma Farfesa Mansur ya ce Musulunci ya tanadi yadda shugabanni za su yi.
Cewa duk mutumin da ya ɗauki muƙami na al'umma ya ba wa wani alhalin ya san akwai wanda ya fi cancanta, wannan mutumin faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, ya ci amanar Allah, ya ci amanar manzo Allah, ya ci amanar al'umma. Kowane lamari a aji wanda ya san shi ya san makamarsa.
Addinin Kirista ma a cewar Rabaran Yakubu Oro ya tsokaci akan wannan yanayin.
To idan har za a koma ma bangaren ainihin abin da ya kamata, yana da kyau idan har su 'yan siyasa sun ga da cewa waɗanda suka taimaka musu har suka kai ga cin wannan zaɓe ɗin, akwai hanyar da za su saka musu, su saka musu ta hanya a siyasance, amma ba ta ɗaukan nawayan da zai iya zama lahani ga ƙasa ba, amma ya zama abinda zai zama da taimako domin su kansu da kuma ƙasa ita kanta.
Yanzu dai ya rage ƙasa ga mako uku sabbin shugabanni su soma jan ragamar shugabanci, kuma wasu daga cikinsu suna samun shawarwari. Sai dai aiki da shawarwarin ne kan iya nuna ko za su yi tasiri ko akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.